Yawa musulmi masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa, da waɗanda za su ganmu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai, wannan shine ainihin wato kaset na biyu daga cikin jerin giyar karatutukan da muka yi wa take da mantuwa. Yanzu da muke magana, ranar Asabar ce wadda ta yi daidai da 3 ga watan Sha'ban, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1430, daidai da 25 ga watan Julai shekara ta 2009. Asalin wannan lecture, kamar yadda na faɗi, lecture ce wadda ta shafi psychologist, wato malaman ilmin nafsi, malaman da suke bincike game da ɗabi'un ɗan adam. Mu da ke wa'azi ko karantarwa da ta shafi addinin musulunci, wannan lecture kadai ta shafe mu ne, saboda tana da alaka da wasu matsaloli na fiqihu, tana da alaka da kuma wasu matsaloli waɗanda suka shafi rayuwa ta zamantakewa ko harka da ilimi. Idan na ce fiqihu, ina nufin matsaloli sukan samu mutum a cikin addinin musulunci na wajen ibada da ya shafi mantuwa. Ya zo zai yi sallah a zahar raka'a hudu sai yayi raka'a biyu, ya zo zai yi sallah a zahar raka'a hudu sai yayi raka'a biyar, makamantan haka. Ayoyi ne na Alkur'ani ko Alkur'anin gaba ɗayan shi ne ya haddace sai ya manta shi. Hadisai ne na ainihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya kamata ya kawo su don ya haddace su sai ya manta su. Waɗannan matsalolin su ne suka haɗa mu da wannan ainihin lecture. Shi yasa muka fi ba da ƙarfi ga abin da ya shafe mu, kuma ga abin da muke da cikakken ilimi a kai. Abin da bai shafe mu kai tsaye ba, da kuma abin da bai da muhimmanci gare mu na daga abin da ya shafi wannan muhabara ko wannan matsala, ba za mu ba da ƙarfi a kan shi ba. Misali, idan jama'a ba su manta ba, makon da ya wuce da muka tattauna game da shimfiɗar wannan lecture, da kuma muka bayyana irin baiwar da Allah Maɗaukakin Sarki ya a cikin ainihin halittar ɗan adam, sannan muka fara tattauna matsaloli akan haɗarin da mantuwa take sabbabawa ɗan adam, to sai muka fara tattauna sabubban da ke jawo mantuwa. A ƙarƙashin sabubban da ke jawo mantuwa, sai muka ji cewa abu na farko shine wato rauni game da tsoron Allah na musulmi. Idan rauni ya shiga cikin ainihin wato takawa ta ɗan adam, to abubuwa da dama za su biyo baya. Daga cikin abubuwan da za su biyo baya akwai ghafla. Ita wannan ghafla ɗin tana ɗaya daga cikin abubuwan da in ba ku manta ba na ce zan ba da ƙarfin magana a kansu, ba don komi ba, saboda a cikin harka ta biyayya Allah da kuma harka ta ilimi, to ita ghafla takan ainihin samu musulmi da yawa, kuma takan ainihin samu mumini sai ta rugurguza su. Shi yasa na zo muku da wannan littafi a wannan mako, kuma muka sa jama'a da dama suka samu suka yi kofin shi, shine na ce zan gina mana wannan matsala da zan tattauna a kai dangane da abin da ya shafi ghafla. Menene bambancin ghafala da mantuwa? A makon da ya wuce mun fara ishara akan haka, cewa mantuwa, kamar yadda muka ce, ta kasu kashe uku. Akwai wadda ake zargin ɗan adam a kanta, ita ce wadda sakacin shi da ganganci ya ja mishi. Akwai kuma mantuwa wadda take faruwa ta ɗabi'ar ɗan adam, sannan akwai mantuwa wadda take faruwa sakamakon sadma. Mutum ya sami matsala ta wata gaba daga cikin gaɓoɓin shi, ko kanshi ya bugu, ko ƙwaƙwalwa, ko kuma wata jijiya ta bugu, ko wata jijiya ta hau kan wata, sun murɗe da juna, ko wata ta danna wata. Anan, ashe sadda muke magana akan cewa mecece bambancin ghafla da mantuwa, anan muna magana wani nau'i ne na daga cikin nau'in mantuwa ɗin. Ita ghafla ita ce sakaci game da bin Allah, sakaci game da ambaton Allah, sakaci game da tunanin Allah Maɗaukakin Sarki. Wannan sakacin yana biyo bayan ganganci ne. To wannan irin nau'in ghafla, wannan ghaflar da muka yi bayani akan haka, ita ce muke maganar mu bambance ta tsakaninta da mantuwa. to wani nau'i na daga mantuwa din ita ce mantuwar da ta faru da ganganci ba mantuwar da ta faru saboda ɗabi'ar dan adam da Allah ya kaddara mishi a cikin ɗabi'ar dan adam akwai mantuwa a cikin ɗabi'ar dan adam ko kuma hadari ya same shi mantuwar da ta faru saboda sakaci saboda mantuwa wato mantuwar da ta faru saboda sakaci saboda ganganci ita ce muke maganar mu bambance ta anan da ghafla a gaskiya saboda Allah a wannan halin bambancin ghafla da kuma mantuwa irin wannan ta sakaci bambancin yana faruwa ne dan kiris wato rashin bin Allah da sakaci da dokar Allah shine yake haifar da irin wannan mantuwar da muke magana a ƙarƙashin wannan kenan ashe wannan ghaflar da muke magana ita ce take haifar da irin wannan muguwar mantuwa ta ganganci kamar yadda wannan mantuwa ta ganganci kuma ita take haifar da wannan irin ghaflar da muke magana a ƙarƙashin haka kenan a cuɗanye suke da juna kaga na farko idan ka maida kanka fasiki mazinaci dan luwadi makaryaci wannan ghafla ta same ka wato ganganci ya same ka har ka rabu da Allah wannan irin ɗabi'ar za ta shashantar da kai daga ayoyin da ka haddace na Alkur'ani sai su watse hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ka sani sai ka yi nemi su ka rasa duk wani abu na mutunci sai ka manta da shi sai ka iya durmusa kanka a ciki kamar yadda a yau da dama muke ganin wasu mutane waɗanda multazimai ne a da wato masu ruko da addini ne a da mazansu da matansu amma sai suka yi sakaci game da wasu dokoki na Allah sai suke ganin su ba a bakin komai ba sai suke taka su saboda suna ganin su ba laifuffuka bane da suka kai suka komo suna nan suna taka waɗannan har sai suka zo suna taka manyan daga taka waɗannan manyan sai suka zo bakin su na iya furta wasu munanan kalmomi sai suka zo suna iya fito na fito da duk wata doka ta Allah madaukakin sarki to yanzu matakin farko da suka samu kansu shine ghafla mataki na biyu shine sai annisyanu ya shigo to in kun fahimci wannan wato haƙiƙa ne ashe wannan ghaflar da muke magana da kuma irin wannan mantuwar da muke magana ba wai bambanci ne haƙiƙa ne da su ba sai dai ɗaya takan zama mataki ce zuwa ga ɗaya ɗaya kuma takan taimaka wanda ya samu kanshi a cikin ta ta gangarar da shi zuwa ga ɗayar dan haka nake ganin cewa yana da matukar muhimmanci jama'a in tsaya in kashe koda lakcoci biyu ne na wannan ainihin darasi akan mantuwa domin in yi magana akan ghafla din nan insha Allahu ta'ala domin za ku yi mamaki yayin da ni na ɗauki wannan ghafla na maida ita cikin laccata a mantuwa asalin shi wannan littafin da ke hannuna ai dungurungun ɗin shi kuma laccace shi mawallafin ya gabatar da ita ashe wannan yake nuna maka ita wannan mas'alar da kanta ta kai ta zama lacca mai zaman kanta ashe in ta waye gari ta samu kanta a ƙarƙashin wata lacca to har wa yau ba za a raba ta da fadada da kuma ainihin tsawo ba dan haka kar jama'a su ga mun tsawaita a'a tana da ainihin matukar muhimmanci a yau ina so in mana magana ne akan khatrul ghafla hadari na ainihin wato ghafla malamin da ya rubuta wannan littafi al-Dr. Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani yake cewa awwalan tawaqqu'un fil halak na daga cikin hadari da ainihin ghafala take jawo mutum to mutum ya ainihin zauna cikin shirin hallaka za ta iya afko mai kowane lokaci dukkan mutumin da ya samu kanshi a ghafala game da addinin Allah ghafala game da ambaton Allah ghafala game da tunanin Allah ghafala game da sai yadda Allah yake to wannan mutumi ya zauna cikin shiri da tsammanin mummunan sakamako na hallaka da zai biyo baya saurari ka ji abin da Allah ya buga mana misali da yazo magana dangane da Fir'auna da jama'ar shi. Allah yace falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yankuthun. Yayin da muka yaye musu wannan azaba wanda muka afkan musu, azaba kwarkwata da kudin cizo da musibu iri-iri da suka fado musu a cikin rayuwarsu, kwaɗi ko ina suka gallabe su, wannan azabar Allah ya ce sai muka yaye musu ita zuwa wani ɗan ƙaramin lokaci wanda muka sa ido mu ga cewa mutanen nan in an yaye musu hallakar za su dawo su bi Allah ko za su koma zuwa ga ɓannarsu. Allah ya ce idahum yankuthun, sai ga su suna komawa zuwa ga waccan ainihin ɓarna da suke yi. Allah ya ce fantaqamna minhum, sai muka yi musu kamu na intiqami. Kamu na intiqami shi ne kayi ai maka idan da kuskure suka yi, azaba ta sauka gare su da suka dawo ga Allah sai aka ɗauke musu wannan azaba. To amma da yake Allah masanin gari ne, yace da ya tashi ɗauke musu azaba sai ɗauke musu ita ɗaukewa ta je kana yi ka, ba ɗaukewa ta dindindin ba, saboda a cikin ilimin Allah ya san za su dawo. Da ya ɗauke musu ita ya ga yaya zuwa lokaci kaza sai ko gashi suna dawowa, to annan ne sai Allah ya ce sai musu kamu in kamu na ramuwa, wato sun yi to bari a yi musu. Fa aghraqnahum fil yammi, Allah ya ce sai muka dilmiyar da su a cikin ruwa. Bi annahum kazzabu bi ayatina, domin sun karyata ayoyinmu. Wa kanu anha ghafilin, kuma sun ainihin kasance gafalallu game da ayoyin Allah. Wannan aya tana nuna mana daga lokacin da ka zama ghafili to ka saurari hallakar Allah. Adawa hallaka ta same su bayan sun zama cikakkun gafalallu, Samudawa haka, sannan wannan kuma dalili ne da ke tabbatar mana da ainihin wato Fir'auna da jama'a shi ma san da suka kai wannan hali sai Allah ya hallaka su. Allah ya kiyaye. Saboda haka in ba ku manta ba, a makon da ya wuce da muka fara laccar nan sai da ne wata ishara a baya na ce asalin wannan laccar a kan mantuwa ta taso ne sakamakon karatun littafin Sarimul Battar da muka yi. A can baya a cikin karatun Sarimul Battar din sai da na ambaci dalilai ko halaye guda hudu da ke taimakawa aljani ya shigi dan adam. Daga cikin waɗannan halaye sai na ce al-ghaflatu shadida wal-inkibabu ala shahawa. Idan mutum ya samu kanshi a cikin cikakkiyar gafala, a wannan lokaci duk sanda ya daidai da wani sheɗani ya zo ya shige shi ya kasa shiga, to zai iya shiga shi a wannan lokacin. Duk sanda ya daidai da an turo mishi wani makaro na asiri ko sammu, asirin ya kasa kama shi ko ya kasa shiga shi, to a daidai wannan lokacin asirin zai iya shiga shi. Me yasa? Saboda a lokacin ya zama ghafil. Daga lokacin da ka zama ghafil, to kamar mutum ne da farko yana saye da taguwa sai ya cire wandon shi, kun ga ba duka ne za su gane cewa yana tafe bai da wando ba, amma za a samu kadan daga jama'a za su gane. To muminin da ya fara saban Allah haka yake a wurin Allah, mumini ne wato matsayin shi ya kai asma, ya kai mafi girman matsayi a wurin Allah, sai ya tunkari saban Allah sai zama kamar wando ne ya kwabe mishi, dan haka rauni ya fara shigowa kenan. Yana nan yana tafiya sai watsar da takalman shi. To yanzu kusan kowa ya ganshi yana tafiya ya san cewa wannan ba daidai yake ba, amma har yanzu ba za a tabbatar da hauka a kan shi ba, sai ga ya jefar da hular kan shi yana tafiya daga shi sai doguwar riga. To daga lokacin da ya kwabe wannan taguwa da ke jikin shi ya zama tsirara tun daga ka har kafa, babu komai a jikin shi, kuma yana tafiya sak a cikin jama'a kamar mutumin da ke da cikakkun kaya, a wannan lokacin ya zama tibirin mahaukaci a idan jama'a ko. To haka muminin da ya fara sabon Allah. Dan haka jama'a kowa ya koma ya ga wannan nau'i ne na sabon Allah ya fara tunkara shi. Daga cikin nau'ukan sabon Allah da Anas dan Malik ya bada labari a cikin Sahihul Bukhari, wanda ya ce ya samu mutane ba su dauke su a bakin komai ba, yace shi ne mai hada sahu a sallah ya zo Madina daga kasar Kufa ta Iraq inda yake zaune bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallama. haka idan da sallah sai ya tashi sai ya shiga daki inda ya sauka sai ya fashe da kuka sai jama'a suka zo suka same shi lafiya yace babu abin da ya faru sai dai ba ku hada sahu irin yadda muke hadawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ghafla ta fara samun ku kun fara rabuwa da Allah duk abin da kake ganin shi malamai sun zo a cikin wa'azi ko a fiqh ko a kitabul kaba'ir sun ce wannan karamin zunubi ne sakamakon haka sai ka fara yin shi kana ganin ai an ce karami ne to ghafla ta fara samun ka ka yaudaru babu wani karamin zunubi gaba daya a wurin Allah amma kamar yadda na shayi mana bayani zunubi yana zama karami ne in an hada shi kusa da babban shi in ba haka ba me yasa malamai a cikin kitabul kaba'ir za su kawo shirka su ce babban zunubi sai kuma su kawo riya anan cikin kitabul kaba'ir ita kuma sai su ce mata karamin zunubi abinda suke nufi shine dukkan su manya manya ne amma an gwada wannan da wancan to sannan ne wancan yake zama babban wannan wannan ya zama karamin wancan ma'anar wannan magana shine kawo shirka a matsayin al-kabira kawo riya a matsayin al-kabira yana nuna maka dukkan su manyan zunubai ne amma me yasa aka bambance dan kai ka samu saukin fahimta ne kawai amma ba dan yana nuna cewa shirka haramun bace riya makaruhi ba wai shirka kafirci ba riya haramun daya ba kanwa daya bace dukkan zunubin su daya sai dai me sai dai ka santuwa sun hadu a wuri daya to ake so a nuna maka munin waccan da barnar da waccan take dauke da shi tafi wannan in ba haka ba zina duk inda take zina ce amma mutumin da ya zina da uwar shi da wanda ya zina da matar makwabci da wanda yaje ya samu karuwa ya zina da ita duk zina ce amma sai ya zama zina da uwa ko da matar makwabci tafi zina da uwa cin amanar Allah ce sannan kuma cin amanar uba ce domin duk mutumin da ya zina da uwar shi ya ci amanar Allah akan gabobin da Allah ya bashi amana sannan ya ci amanar uban shi dan yayi zina da matar uban shi to sannan kuma a waiwayo a duba uwa ce gare shi ma'ana wannan farjin ne ya zulluko shi duniya sannan kuma har yayi girman da yazo ya zina da wannan farjin muni yayi muni ita ko matar makwabci zina da ita cin amana ne na makwabtaka domin makwabci na daga cikin mutanen da in baka samu aminci a kansu a rayuwarka ba to gaba ɗaya rayuwarka ba ta da natsuwa kana cikin gidan ko kana waje sai aka ce makwabcinka yayi zina da matarka waɗannan su ne dalilan da yasa zina da uwa ko zina da matar makwabci suka fi muni in ba haka ba da zina da uwa da zina da karuwa duk me cece zina ce amma wacce ce tafi nauyin muni zina da uwa ko da matar makwabci ba cewa ake kenan zina da uwa haramun bane zina da karuwa kuma makaruhi ne ba haka ake cewa ba ana cewa dukkan su haramun ne sai dai daya haramcin yafi daya munin daya yafi daya idan kun fahimci wannan jama'a shine abin da muke kokarin jama'a su gane ina fadin wannan ne saboda wannan mas'alan na daga cikin matakai na ghafla da suke samun musulmi kuma na daga cikin matakai na ghafla da na lura suna samun ahlus sunna ne mai cikakken gemu da dukkan kula da abubuwan da suka kamata ya kula da su sai ya dan fara sakaci kiris saboda ya samu kanshi a halin yayi kudi ko an nada shi wani mukami na sarauta ko siyasa ko yana kusa da wasu mutane waɗanda ba su da irin wannan siffa ko irin wannan tunani nashi sai kaga ya fara sassautawa da ta'awilin cewa ai wannan matsalar malamai sun yi sabani akan ta ai wannan matsalar an samu rukhsa an samu sauki akan ta to ina son ku gane ba sabanin malamai ne ya kai shi ga yin wannan abun ba kuma ba sassaucin malamai ne ya kai shi ga yin wannan abun ba menene ya kai shi ga yin wannan abun shine matakai ne na ghafla ya fara samun shi ina son ku lura da kyau ahlus sunnah da zai kawo uzuri da cewa sabanin malamai ne ya kai shi ga yin haka shine ahlus sunnah da yake a halin da yake sai wata mas'ala ta bujuro sai bincika sai ga malamai nan sun ce kaza shi kuma ya dauki kaza to sai a ce wannan sabanin malamai ne ya kai shi ga daukar wannan magana koda ba ita ce ingantacciya ba amma wannan yana da wasu abokai ne waɗanda yake dukkan su mazinata ne kuma kullun yana cikin su sai ta kai zai iya zama akan tebur guda da shi da wata mazinaciya mai dangalallan suke mai kaza suna hira saboda me saboda tazo tana jira ko tana neman ɗaya daga cikin abokan shi wannan zaman da ya samu kansa a ciki har ya sassauce har yake hira da ita in ya kawo hujjar cewa ai ba wurin shi tazo ba ai maganar da suke ai ma nasiha yake mata ai kaza ma kaza to wannan matakai ne na ghafla suka same shi mataki ne na ghafla ba za ka gane haka ba sai in ka bashi shekara guda daga wannan lokacin zaka ga ya durmusu a cikin wani abin da yafi wannan muni idan aka tafi ba Allah ne ya tsare shi ba sai ka ji shi ma yana da tashi budurwar dan haka ku kiyaye jama'a ita ghafla ba rana ɗaya take samun mutum ba kamar yadda ka ji ayan nan take nuna mana mutanen fir'auna ne matakin sabon Allah da suka dauka na farko ba su kai matsayin ghafiluna ba dan haka Allah bai hallaka su ba sai musu me sai sako musu kwado da kwarkwata da musibu haka na rayuwa sai suka dame su wannan shine Allah ya musu jaza'an wifaqa mugun aikin da suka yi a wannan lokacin bai kai na a kashe su ba ya kai na a yi musu azaba da kwarkwata da waɗannan abubuwan dan haka Allah ya saukar musu da ya ga sun dawo gare shi fa sai ya ce to bari ya dan sassaita sai ya dage musu da ya dage musu sai suka sake komawa wancan sabon Allah to yanzu Allah ya nuna wa duniya don dama shi ya sani ya nuna wa duniya to waɗannan sun kai matsayin ghafilai to duk mutumin da ya kai matsayin ghafil to wannan mutumin ya cancanta ainihin halaka Allah ta haukan shi dan haka jama'a ku ji wannan da kyau hujja da muke zuwa wurin wa'azi ko karatuttuka mu ce malamai sun yi sabani dan haka mun dauki fatawa kaza koda ita ce mai sauki wannan irin abin ya sha bamban da mutumin da zaka ganshi mai riko da addini ne sai ya samu kanshi a wani hali shi ma sai zo ya ce maka ai yanzu yana cin saukin malamai ne nashi irin biyayyar ga saukin malamai ba shine irin na ustazai da ke zauna a masallaci ba nashi ghafala ce ta fara samun shi jama'a kun fahince ni da kyau to Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan kenan abu na biyu saniyan malam yace man usiba bil ghaflati al kamila khutima ala qalbihi wanda duk aka jarabce shi da cikakkiyar ghafala to sai Allah madaukakin sarki ya rufe zuciyar shi ba zai fahimci gaskiya ba ba kuma zai fahimci munin ƙarya ba ba zai fahimci sunna ba ba kuma zai fahimci munin bid'a ba ba zai gane adalci ba ba zai fahimce shi ba sannan kuma ba zai fahimci munin zalunci ba dan haka sai ka same shi mumini ne amma an jarabce shi da ghafla salihi ne an jarabce shi da ghafla mutun ne wanda ke da riko da sunna aka jarabce shi da ghafla to a yanzu sai ka ga kwarjini da girman sunna ya kau daga zuciyar shi sannan muni da hadari da sharrin bid'a ya kau daga zuciyar shi to irin wannan mutumin an jarabce shi da ghafla wadda ghaflar ta ja aka rufe zuciyar shi rufe wadda alheri baya shigarta sannan kuma zuciyar bata bari ido ya ga ainihin hadarin halin da ya shiga ciki a karkashin wannan sai waye gari yafi dabba lalacewa da bata Allah madaukakin sarki yace walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal-insi haqiqa mun shuka wutar jahannama da yawa daga cikin aljanu da mutane wato jahannama mun yi mata tattalin aljanu da mutane masu yawa lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba sa fahimta da su walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwan da ba sa ganin gaskiya da su walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwan da ba sa ji da su ulaika kal an'am Allah ya ce waɗannan kamar dabbobi suke bal hum adall sun ma fi dabbobi bata ulaika humul ghafilun Allah ya ce waɗannan sune gafalallu sune gafilai ina son ku dubi yadda Allah madaukakin sarki ya biya rarraba hanyoyin da sakon shiriya yake kai wa dan adam Allah ya nuna na waɗannan duk sun toshe na farko dai zuciya da ita ake fahimta to Allah madaukakin sarki ya ce suna da zuciya amma ba sa fahimta da ita sannan ana ganin gaskiya da ido su kuma idan su baya ganin gaskiya, sannan ana jin gaskiya da kunne, kunnuwan su ba sa ainihin sauraron gaskiya. Allah ya ce waɗannan kamar dabbobi suke. Na'am, ka ɗauki misalin dabba, dabbar kuma ka ɗauki wadda Allah maɗaukakin sarki ya misali kwatankwacin wannan da ita ita ce jaki. Ka dubi jaki da kyau, da za a yanka jaki a ɗauko maka zuciyar shi za a ga yana da faskekiyar zuciya, amma jaki balidi ne. Ina ma'anar balidi? Baya fahimta. Duk ran da ka sake shi ya tafi kiwo, to ya rage maka in kana da sauran bukata akan shi ka je ka dawo da shi da magariba, in ba haka ba kuma ka bar shi ba zai dawo ba. La yafqahuna biha, in zaka shekarar 30 kana kai shi da safe ka dawo da shi, to jibi ba zai yi kara cewa tunda baka dawo da shi ba bari ya dawo. Balidi ne, zuciyar shi bai da fahimta. Sannan idanuwa ba sa ganin gaskiya, idanuwan jaki ba za su ga hanya ba. Dukkan kusuroyi da ke taimakawa dan adam da ake kiran su landmarks, wanda zaka ga gidan Alhaji wani kwana kaza ta taimake ka ko kai bako ne in ka je wuri ka dawo, jaki baya lura da su sadda ake kai shi balle dawo ta hanyar lura da waɗannan. Sannan me diyar da zaka yi mishi nasiha ka ce to in har ka ga cewa almuru ta yi kai marmaza ka dawo gida me yiwa na tafi wata harkar, la yasma'una biha, ka dubi kunnan jaki ya kai naka kashi nawa, kashi hudu ko biyar, amma baya ji. To dukkan mutumin da ya kai wannan matsayin sai Allah madaukakin sarki ya dauki matakin farko na kwatance, sai ya ce kamar dabba yake. Na'am, kamar dabba yake, amma sai Allah ya dawo sai yake nuna maka kuma, amma dubi asalin shi menene shi, mutum ne. Laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim, to wanda aka halice shi da kyawun halitta da kyawun tsari, sannan Allah madaukakin sarki ya zuba mishi fikra da tunani da nazari wanda jaki bai da su, amma kuma sai zama kwakwalwar shi da tunanin shi da kunnan shi da komai ya zama irin na jaki. Sai Allah yake bal hum adall, wadannan irin mutanen sun fi dabba bata. Sai yake ulaika humul ghafiluna, wadannan su ne gafalallu. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dubi ka gani, idan baka samu sallah akan lokacin ta ba, ya kake ji a jikinka? Ina son in taimaka mana da wasu hanyoyi ne da zaka sa, da za su sa ka fara gane shin kai gafili ne ko kuwa gafala ta fara shigarka. Kudi ne kaje zaka cire a banki, sai ka ce karfe 4 banki suke rufewa, kuma baka da wata hanya, ba ATM ba, ba wata hanya da zaka cire wadannan kudi sai in ka je kafin karfe 4, kana zuwa sai ka ce karfe 4:05. Dan haka duk muhimmancin abin da baka yi da kudin sai dai gobe. Ya baka ji a jikinka? Zaka ji wa jikinka asara ko? To idan wanda baka sai kaya a hannun shi ya ce maka idan kudin suka wuce karfe 5 ya fasa siyar maka, yaya zaka yi? Zaka tafi ranto kudi zuwa gobe ko? Zaka yi tunanin daga wani kaya naka ka karyar da shi ko? Saboda me? Saboda wannan asara kada ta same ka. To ina son ka kaddara, idan baka samu sallah akan lokacinta ba, ko baka samu sallah a cikin jama'a ba, yaya kake jin asara a ranka? Kana jin ba komai? Idan har in kai asarar sallah a jama'a kana jin ba komai, to gafala ta fara samun ka. Kowa ya auna haka jama'a. Sallah azhar ce ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba ko wacece, sai baka same ta a jama'a ba. Al-Imam Muhammad Al-Zuhali, daya daga cikin malaman hadisi ne na kasar Baghdad, Imam Al-Bukhari yayi karatu a wurin shi. Sallah ce ta la'asar ta kubuce mishi. A lokacin Imam Al-Bukhari ya zo yana matsayin dalibin shi. Bukhari kuwa san ba dan Baghdad bane. Da ya samu labari sai ya zo yayi mishi jaje. Bayan kwana 3 sannan aka gane hankalin malamin nan, kullun cikin kwana 3 nan a rikice yake. Sai bayan kwana 3 sai ya miƙe cikin dalibai yace yanzu mutanen Baghdad idan da ɗana ya rasu za ku yi min jaje da ta'aziyya ko ba za ku yi ba? Suka ce za su. Idan aka ce gidana ya kone za ku yi min jaje ko ba za ku yi min jaje ba? Suka ce za ni. Yace to na yi asarar da tafi wannan, amma ba wanda ya mini jaje sai Muhammad ibn Isma'il. Sai ana mamaki, yo ai ba da labarin ma wannan asarar da yayi. Sai ce ya taho zai yi sallah, bai same ta akan lokaci ba, to sai ya kokarin ta wancan mai banki, sai ya ringa tunanin ya zai ta darukin sallan nan, yaya zai ta darukinta, ya zai riske ta. Sai da ya kewaye masallatan yankin anguwarsu gaba ɗaya, ko zai samu sallah a wani masallaci, sai bai samu ba. Da haka ta gagara fa, aka ce da ya zo sai ya sallar la'asar so 27. Yin sallar so 27 ko zai riskar mishi wancan ladan da ya asara, ko kaɗan ba zai yi ba. Malamai ma sun ididdige wannan yana daga cikin kuskure da ya faru a cikin rayuwar shi. Amma me ya faru? Ya kidime ne, ya rude ne game da wannan asarar da ta same shi. Kadai dalilin da yasa na kawo muku kissar kenan. Yanzu idan kai asarar sallar la'asar, irin wannan kidimewa tana samun ka, to ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum yayi asarar sallar la'asar gwan bai rasa iyalan shi, ma'ana ka samu sallar la'asar daidai akan lokaci, amma ka koma ka samu gidanka da matanka da ƴaƴanka da dukiyarka duk sun kone, wannan asarar mai sauki ce a bisa sallar la'asar ta kubuce maka. Man fatathu salatul asri fa ka annama wa taraka wutira ahluhu, wanda sallar la'asar ta kubuce mishi kamar yayi asarar iyalan shi. To ina son kar mu yaudari kanmu jama'a, dukkaninmu da duk wanda zai saurare ni, ka ɗauki wannan a matsayin misali, to sai kai kiyasin sauran ibadoji gaba ɗaya. Duk wani alheri in ka ji ya kubuce maka, yaya kake ji a jikinka? Za ka ga mutumin da yake da miliyan 100, in ya taso wata kwangila ta miliyan 2 sai ta hana shi bacci, amma fa yana da miliyan 100 a ajiye, amma ga wata kwangila da riban miliyan 2 zai ci sai ta hana shi sukuni. Ina ma'anar haka, mutumin da ya shekara 60 yana sallah, kamata ya rande ya asara sallah kwaya ɗaya a cikin jama'a ta tayar mishi da hankali. Amma yau na daga cikin khida'a ko al-khud'a da ke samun masu riko da addini shine sai ga aini mahaddacin al-Qur'ani ne, aini ustazu ne, aini malami ne, dan kaza ya same ni wannan ba komai bane. Wannan ba yana faɗe da bakin shi bane, lisanu haluhu huwa alladhi yaqulu dhalika, halin da yake nunawa shine baya damuwa akan komai. To dan haka jama'a, kowa ya je kokan shi wannan kwatancan, na ɗaya kenan. Na biyu, da zaka samu kanka a wani hali na sabon Allah ko yaya ne, ya kake jin kanka? Kaddara misalin da nayi, ɗalibi ne yanzu a cikin lecture theater hall ko a cikin classroom ko makamantan haka, yana zaune sai wata zundume mai budurwa sai ta zo sai ta wuce tsakanin teburi da kujerar da yake zaune, sai ta gogi cikin ta gare shi ba tare da ya lura ba, amma da ya daga kai ya ga halin da ya samu kanshi, yaya ya ji kanshi, murnaye a zuci, amma da ka yana gyadawa yana nuna ka. To ku tuno laccen mu da muka yi akan gulma, da aka ce da a ce za a sako gulmar wani, sai da bakinka ka ce jama'a mu fi ba ma son gulma anan, ku ji tsoron Allah. Bakinka ke faɗin haka, amma zuciyarka na jin daɗin gulmar, ya ce kai munafiki ne. Mun karanto wannan a cikin littafin Al-Azkar. Yau sadda ta goge ka a jika, sai kana pretending ma mutane, kana nuna ma mutane cewa kai nadama wannan abin, amma kuma jikinka ya ji daɗin wannan abin da ya faru, nan ma ka zama munafiki. Yanzu kaga kai baka maganar nadama da kare zuci da kare jiki akan abin da kai, bakinka ne yake nuna wa jama'a riya da ƙarya cewa baka ji daɗin abin da ta yi maka ba, amma hakikanin al'amari fa ashe ka ji daɗin jiki da ta shafa maka. To duk wani nau'i na sabon Allah, ina son ku san yana da matakai. To duk wani mataki da ya same ka na farko daga cikin su, to ya kamata ka nuna damuwarka da kuma asararka a kai, wannan zai fa'idantar da cewa ghafala bata fara samun ka ba. Allah ya raba mu da ghafla. Na uku, al-ghaflatu qarinatu takzibi bi ayati Allah ta'ala. Ghafala tana kusanci da ƙaryata ayoyin Allah madaukakin sarki. Allah yace: "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqq." Allah yace ayoyina zan karkatar da su daga waɗanda suke girman kai, bai dace ku su girman kai a duniyan nan ba, amma suke ainihin girman kai, suke ainihin wato watsi da gaskiya. Allah yace to zan kawar da ayoyina daga gare su, ba za su fahimci ayoyina ba. Me zai faru? Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. To wata aya da za su gani ba za su yarda da ita ba. Wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila. Idan suka ga hanyar gaskiya ba za su dauke ta ita ce hanyar da za ta kai su ga shiriya ba. Wa in yaraw sabilal ghay, idan suka ga hanyar bata, karkatacciya hanya, yattakhidhuhu sabila, ita za su mayar hanya. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina. Allah yace yayi musu haka ne ba dan ya zalunce su ba, sai dan su da kansu suka karyata ayoyin Allah. Wa kanu anha ghafili, suka ainihin gafala game da ayoyin Allah. A wannan ayar Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa dalilin da yasa suka karyata ayoyin Allah, abin da ya kai su ga gafla, shine ainihin wato rashin imanin su da ayoyin Allah din. Allah ya kiyaye. Wannan yake nuna mana idan ka samu kanka a cikin gafla zaka yi karyata ayoyin Allah. To duk wanda zai iya karyata ayoyin Allah kuma zai iya wa Allah ƙarya kenan. Duk wanda zai iya karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya wa manzon Allah ƙarya. Lazimin wannan shine abin da muka ga yake faruwa a yanzu. Idan gafala ta samu wani daga cikin mu'minai yayi ridda, sai ka ji ya koma yana ƙarya. Idan ghafla ta samu wani ahalin sunna ya zama dan bid'a, sai ga ya koma yana ƙarya, sannan ya koma yana ƙaryata ayoyin Allah. Dan haka aka samu ahalin sunna na farko irin su al-Imam al-Hasan al-Basri yake cewa koda ƙarya halal ce ba zai ba. Aka ce me yasa yake? Saboda Allah ya gwama ta da kafirci. Yace inna ma yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna billah. Masu iya kirkirar ƙarya su ne waɗanda ba su yarda da Allah ba. Wannan me yake nuna mana? Lazimin ƙarya rashin imani. To lazimin kafirci kuma fa ƙarya. Dukkan mutumin da ya ƙaryata Allah, me sauki ne ya ƙaryata kowa? To dukkan mutumin da yawa Allah ƙarya, me sauki ne wa kowa ƙarya? To me ke haifar da wannan shine al-ghafla. Allah ya kyauta. Rabi'an na hudu, لعظم خطر الغفلة نهى الله عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. سبود موني نهدرن كريا أموني نهدرن غفلة الله يهنى النبي شي غفلة. الله يتي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الله يتي كرنك أمبتن أبنججنك كرنك أتنا أبنججنك أتكن زوجيرك sannan ka rinka yin haka tabarru'an, kana mai kankan da kai ga Allah. Wa khifatan, sannan kana sakayawa. Wa dunal jahri min alqawli, kar ka rinka bayyanawa wajen wannan zikirin. Wannan yana daga cikin ladaban zikiri. Na farko, zikirin nan da bakinka yake fadi, shin zuciyarka tana tuno abin da bakinka ke fadi? Subhanallah da kace, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bakinka ya faɗi, matukar bai shiga zuciya ba, gaɓoɓinka ba za su lankwasu zuwa ga girmama Allah ba. Ka duba ka gani, sanda yaron mai gida wani yake buɗe baki yake cewa mai gidan ranka ya daɗe, kalmar ranka ya daɗe ɗin bakin yake faɗi. Idan zuciyar ci bata kudurci girmama wannan da yake cewa ranka ya daɗe ba, gaɓoɓin ba za su bayyana ya girmama ranka ya daɗe ba, balle ranka ya daɗe ya ji daɗin wannan ranka ya daɗin da aka ce mishi. Me wannan magana take nufi? Idan kana zikiri da baki, amma zuciyarka bata kai ga dauka ba, gabobinka ba za su responding ba, ba za su amsa ba. Ku dubi abin da ayan nan take cewa wazkur rabbaka fi nafsika tadarrua, idan zaka ambaci ubangijinka ka ambace shi a zuci, sannan sai a samu tadarrui, kankan da kai. Wannan kankan da kai zai faru ne a ina? A jikin gabobinka. Saboda me? Saboda zuciyar ta dauka. Sannan sai ya ce wa khifatan, sannan ka sakaya, ka yi a boye, kar ma ka sani, kar ka sake wani ya san kana ambaton Ubangiji, kar ka sake wannan tabarru'i din ya bayyana a jikin gabobinka ga wani, domin Allah kakewa. Sannan sai yake cewa wa dunal jahari minal qawli, ita maganganun baya din ne ya sake maimaita su, amma sai ya fito da su karara, yace ba tare da bayyana abin da kake fadi na zikirin ba. Allahu akbar. A nan garin Malam Yahuza dan ɗariƙar Tijjaniya ya rayu, ya rubuta littafi daga cikin abubuwan da yake faɗi na ladubban zikiri, sai ce yana daga cikin bid'a ta zikiri ita ce yin zikiri a bayyane. Malam Yahuza ya rubuta wannan, yin zikiri a bayyane yana daga cikin bid'a a cikin zikiri. Amma abin takaici, a wannan lokaci na iya tuna lokacin da ya rubuta wannan littafi, littafin ya bayyana sai wani malami a Kaduna ya zo garin nan yana wa'azi, sai ke cewa to abin mamaki, yanzu gashi masu bin Tijjaniya halla sifika suke sawa suna yin zikiri, a yayin da kai kadai din ma ba a yadda ya bayyana ba, wannan a Tijjaniyan can kenan, to balle kuma ka sa lasifika. Tuwayin da kuma yanzu abin ya koma zikiri ya zama tsogalar fada, za ka zo wucewa gaban wani ko gaban gidan wani ko gaban masallacin suwa ne, sai a ce a yi zikiri da ƙarfi don su ji. Ina ma'anar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa fi nafsika tadarru'a, sannan ina da Allah ke cewa wa khifatan, sannan ina wa dunal jahri min alqawli, sai Allah yake cewa bil ghuduwi wal asal, safiya da yammaci, wala takun min al ghafilin, kada karka zama daga cikin gafalallu. Gafalallu sune waɗanda suka manta da Allah, dan haka sai Allah ya sa suka manta da kansu, Allah ya hana musu dukkan wasu alherai na duniya da lahira, dan haka tabewa da asara gaba ɗaya ta kai gare su. Na'am, me yake nufi da waɗannan azkaru na ghuduwi wal asal, azkaru na safe da yamma? Karanta littafin Hisn al-Muslim da littafin al-Azkar na Imam an-Nawawi da makamantansu, zaka ga zikirorin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda annabi yakan yi su da safe, yakan kuma yi su da ainihin yamma. Waɗannan su ne zikirorin da ake cewa karka gafala da yin su, sannan karka gafala da yin zikiri da zuci da ayan nan take cewa, ita kuma zuciyarka ya zama da safe tana tare da Allah, da yamma tana tare da Allah. Mecece safiya? Daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana, ya zama gaba ɗaya duk wannan tazarar zuciyarka tana tare da Allah. Sannan tun daga sadda rana ta fadi, zuciyarka ta zama tana tare da Allah har sadda alfijir zai bullo. Ka gaya mini wani lokaci ne guda ɗaya za a same ka kenan ka gafala? Ba za a same ka a cikin gafala ba. Wannan shine abin da ake magana. Amma ga carbin zikiri a hannunka kana dura wani ashar, ka zama me? Ka zama ghafil. Ashe wannan carbin ba shi ba ne? A carbi ne a hannunka zikirin kake yi, amma mace ta zo ta wuce ka sa ido kana kallonta, amma fasar da kake kallon nata bakin naka yana mimi da kalmomin zikirin ma kana yin su, hannun kuma yana kadawa, ka zama me? Ka zama ghafil. Dan haka ku gane ya ku jama'a, addinin musulunci ba mazahir ba ne, ba abubuwan da suka bayyana ba ne. Addinin musulunci, Allah maɗaukakin sarki yana hukunta ka da menene ya same ka a zuciya. Innama abinda ke faruwa a waje galibi yakan bayyana abinda yake faruwa ne a cikin zuciya. Misalin mahaukaci, idan ka ga mahaukaci ya haukace, amma sai ka ga kullun aikin shi kenan ya ɗauki biro yana ta rubuce-rubuce, to a san da yake da hauka, to a lokacin da yake da lafiya, to yana shagaltuwa da harkar rubuce-rubuce ne. Abinda wannan magana take nufi shine labarin zuciya a tambayi fuska. Idan malamin makaranta ko mai yawan karatu ya haukace, to hatta wannan irin dabi'un nashi na karatu da karantawa sai sun rinka bayyana a lokacin hauka. Idan karuwa ta hauka ce sai ka, idan haka muke shiga cikin dabi'un dan adam, muke tabbata misalai masu yawa. Abinda wannan magana take nufi, idan zikiri yayi tasiri a zuciyarka, to me ake nufi da zikiri yayi tasiri a zuciyarka? Shine in ya zama Allah ya mamaye zuciyarka, to gabobinka za su bayyana masu bin Allah. Idan ya zama Allah bai mamaye zuciyarka ba, gabobinka za su zama suna da gazawa wajen bin Allah. Haka sai kowa ya tsaya ya auna waɗannan siffofin akan shi. Khamisan nabiyar, al-ghaflatu sifatun min sifati ahlin nari, ita wannan siffa ce daga cikin siffar ƴan wuta. Allah ya ce, innal ladhina la yarjuna liqa'ana, waɗanda ba sa fatan haɗuwa da mu, inji Allah, wa radu bil hayati dunya, suka yarda da cewa duniya ta yi musu daidai, wa tuma'annu biha, sun natsu da duniya, wal ladhina hum an ayatina ghafilun, waɗannan mutanen su ne waɗanda suke gafala game da ayoyinmu. Ula'ika ma'awahumun naru bima kanu yaksibun, makomar waɗannan mutanen ita ce wuta saboda ɗanyen aikin da suke aikatawa. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sadisan na shida, alhazaru min alghafla, nasoshi na shari'a sun yi kwaba game da ainihin ghafla, domin da yawa daga cikin mutane suna afkawa cikin ghafla. Menene gaskiyar wannan maganar? Allah madaukakin sarki yake cewa, wa inna kaseeran minan nasi la ghafilun, lallai mutana an ayatina, wa inna kaseeran minan nasi an ayatina la ghafilun, lallai da yawa daga cikin mutane game da ayoyinmu to gafalallu ne. Wato abinda nake jin tsoro game da wannan ayar, da a ce ayan nan tana magana akan kafirai ne kadai, wallahi da abin ya zama da sauki. Amma ayat tana magana ne akan nasu umuman, kafirai ghafala ta same su, al-ghaflatu tamma, muminai gafala tana samun su da gwargwadon raunin imanin su, gafala tana nisantar su da gwargwadon karfin imanin su. Don haka ya rage, imaninka ya kai ma har kana da sassaucin da zaka samu kanka a wani hali wanda mace za ta miƙo maka hannu kai hannu da ita, ba za a ce ka zama kafiri ba, ba kuma za a ce ghafla ta mamaye ka ba. Amma wannan halin da ka shiga ciki yana nuna cewa da yawa daga karfin imaninka ya tafi. Duk mutumin da zai miƙa wa mace hannu ta miƙo mishi su gaisa, to babu shakka yana da rauni mai yawa a cikin imanin shi, sannan ghafla ta same shi. Sannan wannan matakin zai kai shi ga mataki na zina al-kubra, babbar zina, domin wannan hannu da hannun da suka mecece zina ce da nassin hadisi sahihi wanda al-Imam Abu Dawud da Tabarani suka ruwaito. Manzo Allah ya ce ido yana zina, baki yana zina, hannu na zina, gabar kafa tana zina. Ya rage azzakari ya gaskata zinar babba ko kuma ainihin ya karyata ta. Kenan waɗannan hannu zina shi ita ce mai al-batash, ya taba, ya kama, ya rike. Sanda ka je taɗi da budurwarka, ka ɗauki hannunka ka rungumo nonanta, na'am, mai hannunka yayi zina yayi, shine al-batash. Sadda kafarka ta taka ta tafi inda za ka yi zina, mai kafarka take yi, ƙarfarka tana ainihin yin zina. Ya rage, sadda ka je din nan ka ɗauki azzakarinka ka saka cikin farji, to shi ne kai zinar da take da haddi. Amma waccan zina ce tamaman, ba wai makaruhi ba ce, ba khilaful aula ba, yadda ake rubuta haramci game da zina, haka za a rubuta haramcin zina ga duk wanda ya sa hannun shi ya taba nonon matar da ba ta shi ba. To yanzu wanda zai iya yin haka, mecece ta same shi? Mataki ne na ghafla ya same shi. Idan ghafla ta gama lullube shi, shikenan zai zama kafiri ne. Ai wanda ghafla ta same shi gaba daya zai bar addini ne gaba daya. Amma wanda yake tsimbire nan ya bi Allah, nan ya saba ma Allah, da farko sai an gana kasa a cikin saban a cikin ainihin biyayyar Allah, saboda duk wani fasikanci yana rage kwarjini da karfin wata ibada a wurin Allah. Ya kamata ku gane, duk wata bid'a da kake bi to tana jawo maka cikas wajen wata sunna da kake, ka gwada da kyau ka gani. Daga cikin salaf, ba na manta ba a ba, ko wani cikin su yake cewa babu wata bid'a da mutane za su lazimta wa kansu sai ta ja an nakasa musu wata sunna wadda take cikin su. Saboda haka ku kiyaye jama'a, duk wani batanci da ake wa masu kula da addini ana cewa sun cika tsaurin ra'ayin addini, ba su da sassauci, ya zai ce ba zai yi hannu da ita ba, ai mun dauki directorship mun bashi, tunda muka bashi director, ai sai ita ma director ce daga wata ma'aikata, ya zai yi kaza irin waɗannan. To wani in aka yawaita mishi irin wannan maganar sai ya sassauce, to sassaucin nan da zai yi ghafla ce ta fara samun shi. Ana nan wata ran sai kaga za su iya zama tebur guda da irin waɗannan ƴan mata su ci abinci, ana nan sai ga wata ran yana da guda ɗaya. To matakai ne na ghafla suke samun shi, suna nan suna samun shi, suna nan suna samun shi, wata ran sai ga ya fara kyamar irin ku, kuma shi din ne fa sai zai fara kyamar irin ku har ku fara cewa wani da ba tare muke da kai akan kaza ba, sai ce a kai ya gane irin wannan rayuwar gaskiya, kai ina kaza 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 shikenan. To ana nan wata ran sai ka ji a ce ya hada kwana biyu bai yi sallah ba, ya hada kwana kaza bai abin, sai ka ji matar shi ta fara kawo kuka a wurin malaman Islamiya, algafarta malam ina hukuncin da mutumin da kana zaune da shi komai yana yi maka sai dai baya yin sallah. Sai ku fara tunanin tambayar nan akan wa take yi, akan mijinta ne wanda yake multazimi da addini. Amma a hankali a hankali, in kuna son ganin littafin da ya cikakken bayani dangane da ghafla din nan da nake magana keke da keke, ku samu littafai guda biyu. Littafin farko shine Talbisu Iblis na Malam Abdurrahman Ibn al-Jawzi, littafi na biyu shine Ighafatul Lahfan min Masayidi Shaytan. Littafin farko Ibn al-Jawzi ne ya rubuta shi kamar shekara 1860 da wani abu. Wannan littafin yana bayyana irin yadda shaitan yake bi ya jefa wa kowa ghafla a cikin abin da yake na ibada sai wanda Allah ya tsare. Me amfanin karanta wannan littafin ko ba wa'azi zakai ba, shine kaga ina ka fada, ta ina ne kai irin ka shaitan yake jehowa, domin Allah ya fara da manyan malamai ne waɗanda suka fi kowa tsoron Allah, to akwai irin yadda shaitan yake biyo musu. In buga muku a babin misali, yace wani ne malami ne mai da'awa, mai wa'azi, mai ilimi, mai tsoron Allah, da shaitan ya so ya kama shi ya rasa yadda zai kama shi. A yayin da mutanen gari suka zo suka kafa gunki suna ibada suna tsafi a wurin, malamin ya zo ya fara musu wa'azi har ya fara gargadin su da cewa in ba su ji wa'azin shi ba zai ɗauko gatari ya zo ya sare gunkin zai wargaza su. Sai shaidan ya ga cewa al'amarin shi zai lalace idan gunkin nan aka tarwatsa shi, sai biyo wa malamin, ta ya biyo mishi, sai zo ya same shi da me da alƙawarin cewa da a ce zai haƙura da waccan manufar tashi, da kullun ya tashi bacci ya shiga ban ɗaki to zai gama kudan kuɗi a ajiye. Sai malamin ya ɗauka wannan magana banza ce, wannan ma ƙarya ne, ina ma haka zai yiwu, da gari ya waye sai ya ce bari ya gwada, bari ya gwada, kaga da ya gwada ku sai ya je ya samu kuɗi sai ya ɗauka. Aha, da ya ɗauka sai ga waɗannan kuɗi sun toshe mishi buƙatu masu ɗimbin yawa, wannan rana ɗaya kenan. To ina a ce kullum zai samu haka, kashe gari ma sai gari ya waye sai ya sake zuwa sai ya samu waɗannan kuɗi. Rana ta biyu, rana ta uku sai ya koma sai bai samu waɗannan kuɗi ba, sai ya ɗauko gatarin shi sai ya taho. A da shaitan ta shi yayi yana roƙon shi ya nemi shi alƙawari da zai samu waɗancan kuɗi in ya haƙura, a yanzu ko sai shaitan din ya koma gefe guda ya ce je kaka gani, Allah ba zai baka iko ba, kuma sai Allah ya ɗora ni akan ka. Yana zuwa ya tinkari gunkin sai shaitan ya saka mishi sara, ya buge shi ya saka mishi farfadiya, nan ƙarshen rayuwa ya ƙare. Menene mahallin shahid? Talauci da kai ustazu kake fama da shi, shedan zai iya bullo maka wani talaucin. Dan haka Imamu Ahmad ibn Hanbali, anan muke tarihin shi, wata rana nake fadi cewa tunda kake baka taba jin an ce Imamun fil faqari ba, amma Imamu Ahmad Imamun fil faqari, ta karanta tarihu Baghdad, ta karanta Sirru Alamin Nubala, aka ce Imamu Ahmad limami ne a abubuwa goma, limami ne a hadisi, limami ne a fiqh, limami ne a zuhud, limami ne a kaza, sai kuma aka ce wa huwa aidan Imamun fil faqari, ma'ana shi yadda yake limanci a fiqhu haka yake limancin talauci. Dan kaka taba tunanin cewa wannan siffar ta talauci ba za a iya bin ka, ba za a iya amfani da ita a rusa ka ba, dan haka sai kai taka tsantsan. Ku kiyaye wannan da kyau jama'a, ko inda da kama za a tara maka kasa ne kawai, tara maka kasa kawai za a yi, a girmama ka, a kamba maka, ne Bahaushe yake nufi da tara kasa, shine a tara maka ka fado in ka hauta. To babu shakka jama'a, sai kun yi taka tsantsan, Allah ya kiyaye. Sabi annaba kai, al-ghaflatu tughliqu 'ala al-'abdi abwab al-khair wa taftahu lahu abwab ash-shar. Idan ghafala ta sami bawa jama'a, kofofin alheri gaba ɗaya sai su rufe, duk kofofin sharri sai su bude. Allah yace, an kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha, wanda ya saki ya kafirce wa Allah bayan yayi imani, wannan mutum ya shiga uku. Wanda di ya kafirce wa Allah bayan yayi imani ya ridda, wannan mutum ya kade. Illa man ukriha, sai dai wanda aka tirsasa shi akan ya kafirce, wa qalbuhu mutma'innun bil imani, a halin zuciyar shi tana cike da imani, walakin man sharaha bil kufri sadra, amma wanda ya kasance zuciyar shi tana cike da ainihin wato imani, yana natsa da imani, sannan Allah ya haskaka. Walakin man sharaha bil kufri sadra, amma wanda hasken kafirci ya ainihin shiga cikin kirjin shi, ina mana haka shine wanda kafirci ya mamaye kirjin shi, fa alaihim ghadabun min Allah, irin waɗannan mutane fushin Allah ya tabbata a kansu, wa lahum azabun azim, azaba mai girma ta same su. Zalika, abin da ya ja Allah ya musu haka, bi annahu mustahabbul hayat ad-dunya ala al-akhirah, sun fifita duniya akan lahira, wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin, Allah madaukakin sarki baya shiryar da irin waɗannan kafiran, ulaika alladhina tabaa Allahu ala qulubihim, waɗannan su ne Allah ya rufe zukatansu, wa sam'ihim da kuma jinsu, wa absarihim da kuma ganinsu, wa ula'ika humul ghafilun, waɗannan mutane su ne gafalallu. Kun ji jama'a, idan kuka dubi ayan nan ta ɗibo duk wasu alherai na duniya da lahira gaba ɗaya, sai ta tattara mutumin da ya samu kanshi a halin gafala, Allah ya rufe mishi kofarsu. Mutumin da ya samu kanshi a waɗannan sifofi, sai Allah madaukakin sarki da ya tashi ta'abirin kafirci da zai shiga zuciyar shi, sai ta'abiri da me, da haske, yace walakin man sharaha bil kufri sadara, mana sai zama kafirci ya zama mishi kamar wani haske, duk wani alheri an dode mishi, duk wani sharri kuma an bude mishi. Sai Allah yace la jarama annahum fil akhirati humul khasirun, babu shakka a lahira waɗannan su ne suka tabe. Taminan na takwas, min a'zami khatarul ghafla anna man ghafala an illahi aqabahu Allah bi an yaghfula an dhikrihi wa yattabi' hawa wa yakunu amruhu dha'ian mu'attila. Yana daga cikin hadari mafi girma, daga cikin haddura masu girma na ghafla, wanda di ya ghafala ya rabu da Allah, to daga cikin uqubar da Allah zai afkar mishi da ita shine sai ya manta game da ambaton Allah, ya manta da Allah, sai ya koma ya bi son zuciyar shi, sai al'amarin shi ya watse. Ku ji abin da Allah yace, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha, kai hakuri da waɗannan da suka zauna suna bautar Ubangiji safe da yamma, waɗanda fuska Allah suke nufi da wannan ibada ta su, ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كركا دغكانكا دنفي رايو الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا كركا سكي كبيايا كو كاي بيي كو كركا بي وندا اينهم مكا غفلت دزوچيه شي غمدا امباتون مو واتبع هواه يبسن زوچيه شي وكان امره فرطا الامر شي سي زما واسطي jama wannan gaba abin da take nufi shine idan gafala ta same ka sai Allah madaukakin sarki kamar yadda ka mu'amalance shi sai mu'amalance ka shi da ya halice ka ne dan ka bauta mishi sai ka ki ya halice shi ne dan ka bi shi sai ka ki to yayin da ka tare ga hidimar kanka to sai mai da kai sakaran kanka abin da ya shafi kanka din ma sai ka manta da shi ku duba da kyau ku fara daga malamai masu kudi ƴan kasuwa ƴan siyasa yau malamai nawa ne suka manta da Allah masu kudi nawa ne suka manta da Allah masu mulki nawa ne suka manta da Allah me nake nufi malantar a baki ce bata kai zuci ba kudin nashi ba na taimakon addinin Allah bane mulkin nashi ba nufin tsayi da adalci a ƙasar Allah bane idan Allah ya tashi wulakanta shi da watsa shi sai zama yafi kowa ilimi amma sai Allah ya mantar da shi karantar da iyalan shi ranar da ya mutu ranar gidan ya mutu gaba daya ranar zuriyar shi ta mutu gaba daya wannan ya faru kuma yana kan faruwa wannan yana alamta me yana alamta akwai rashin ikhlasi a cikin wannan ilimin nashi dan haka kowa ya dawo cikin taitayin shi ka je wa'azin ƙasa baki daya kwana nawa ne kwana biyu ko kwana uku kwana biyar da kai a cikin gidanka baka zauna ka karantar da iyalanka aya daya ba dan Allah akwai gafalar da ta wuce wannan kwananka biyar tare da su tun daga ranar litinin har ranar juma'a baka zuwa kasuwa baka zuwa aikin gwamnati baka komai a gidan kake kwana anan kake wuni amma baka tara su kai musu aya daya ba ko hadisi daya ko matsala daya ta fikihu amma tun daga birnin Kabi zaka yi crossing Najeriya ka tafi har Adamawa ka je wa'azin ƙasa gaba ɗaya ko tun daga Adamawa zaka yi crossing ka je har birnin Kabi wa'azi ko tun daga Maiduguri zaka tashi ka je har Kalaba wa'azi na kwana biyu wa'azin ƙasa ku dubi yadda ka manta da sababin da yasa ake ilimi shine ana ilimi ne saboda wa saboda Allah da ka manta sai Allah ya mantar da kai matar da ka kwanta da ita jiya da daddare ka nuna mata abinda zaka je ka nuna mutane tafiyar kilomita 1000 sannan ƴaƴanka haka sai a waye gari yadda ilimin naka a baki ne tunanin ilimin ba shi a kwakwalwarka sai Allah ya sa tunanin ilimi ma babu shi a gidanka sai zama atmosphere da ke yawo a gidan ƴan duniya na a kalli film kaza ina ma da za a canza mana carpet ina ma da za a canza mana tanti gida ina ma da za a siyo mana television mai flat screen wannan tunanin ne ga matan ƴan siyasa da matan ƴan boko da ƴan duniya sai zama kai ma malami tunanin ka ke tunanin su kenan a gidanka me yasa Allah ya maka sakamako ne daidai da mugun aikinka ga ilimin Allah ya baka amma sai zama ilimin ba na Allah bane ba kuma don Allah bane dan haka sai Allah ya saka sai ka manta da kanka ina son ku gane wannan wata shimfidar mukaddima ce wanda nace zan yi a ƙarshen wa'azin nan nawa a ƙarƙashin ayar nasullaha fanasiyahu suka manta da Allah sai Allah ya manta da su suka manta da Allah sai Allah ya mantashe su ya mantashe su me duk abin da zai jawo maka ci gaba sai ga ka manta da shi ina son ku duba da kyau ku gani sai ka je ga professor ne a jami'a ko doctor in ya zama babu ikhlasi a cikin ilimin nashi sai kaga yana da lokacin da zai je ba da lecture a kowace university, yana da lokacin sabbatical, yana da lokacin da zai lecture koyaushe a cikin jami'ar da yake karantawa, amma dan shi yana nan yana kayan assignment ba shi da minti 10 da zai koya mishi. Ko kun lura haka tana faruwa, to ku aje wannan ya ishi malamai da masu ilimi masu kudi. Kajima mai kudi ya kai duk inda ya kai a wajen neman kudi da iya tattalin kudi da iya juya su yadda za su karu, amma babu Allah a cikin wannan harkar tashi, kuma ba dan Allah bane. Idan Allah ya so ya karye gidan, kun san yadda zai yi, sai mantar da mai gidan gaba ɗaya, sai ki saka ƴaƴan shi a cikin harkar neman kudi. Sai waye gari ga kudin ya tara musu, yana cikin tarawa kasam sai mutuwa ta zo mishi, sai ya raba musu gado sai su cinye, sai kowa ya koma sai ya sa hannu a aljihu, bai da kokobo, bai da hanyar da zai nemi kokobo, kuma ba shi da hanyar da wani zai bashi kokobo, domin kowa ya san cewa wannan gara ce, in ka ɗiba ka bashi me zai yi, cinyewa zai yi, saboda uban shi bai wa Allah hidima ta gari da kuɗin ba, sai Allah ya mantar da uban daga ya koya mai yadda ake neman kuɗin. Jama'a kun lura da wannan? Ina ce kun lura ba, ina cewa kuna lura ba, ina cewa kun lura irin haka ta faru a wasu masu kuɗaɗe da wasu malamai? To sai ka dawo ƴan siyasa haka. Mai mulki nawa ne ya kwanta ya mutu ko mai sarauta ta gargajiya kowace iri, sai zama ba Allah yake nufi ba. Yana mutuwa sai Allah ya karya gidan shi, sarautar ta fita daga gidan shi, zuriyar shi su wulakanta. Bafade mafi kaskanci a fadar ya mai da su ba a bakin komai ba. Wannan ya ishi kowa ya koma ya nazari. Na dade ina irin wannan maganar. Malaman Ahlus Sunna ku ji tsoron Allah. Ina ce malaman Ahlus Sunna anan ina nufin Qatiba, tun daga masu karantarwa Islamiya har masu karantar da hadda, har masu wa'azin masallaci tsakanin magariba da isha, da masu wa'azin bayan asuba, da malamai masu tafsirin azumi, da masu zuwa kwasa-kwasai na IVC da sauransu. Kowa ya koma ya nazari ya ga yana karantar da matar shi, na'am, ba dole ne a gidan malami a samu malami ba, don haka ce dole ne to statistic din ya rushe, shi malamin shi kuma uban shi ba malami bane, kakan shi ba malami bane, ba wannan ake nufi ba, amma me ake nufi? Ka ba su haƙƙin su. Bari ku ci, duk wanda aka ba shi haƙƙin shi na ilimi a duniyar nan, ko bai zama malami ba, to ba jahili ba ne. Allah ya sa ko kun san akwai irin waɗannan mutanen, su ba malamai ba ne, amma ba jahilai ba ne. Me ya sa? An sa su makaranta, an karantar da su, an ba su haƙƙi na ilimi, ba su zama malamai ba, amma ba jahilai ba ne. Ko kun fahimci wannan da kyau? Yau idan kai mai kuɗi ne, yi wa ɗanka tarbiya, tarbiya mafi ƙaranci ita ce wane tunda kai ɗan makaranta ne, to ba zan ce ka bar makaranta ka koma kasuwa ba, amma lokacin hutu ka rinka zuwa kana zama a kasuwa. In ka tura shi ya zauna kwana uku, kaga ya fara ɗauka hannu, rana ta hudu sai kai kwanciya ka gida ka ƙi zuwa, ka bar mishi ka ga yaya zai iya sarrafa shagon. Shi zai alamta maka, in baka shagon zai ci gaba. Amma a'a, lokacin makaranta yana hutu, lokacin hutu kuma fa yana ɗaki yana shan FM, kai kuma kana ta fama ce fa ne, kana mutuwa, kuɗin sun daɗe shi ne shekara biyu gaba ɗaya, sai sun watse, kuma sai an cire gidanka daga cikin jeren gidajen masu kuɗi, sai gidanka ya faɗa cikin gidajen talakawa masu neman taimako ko zakka. Kuma wannan abin Allah ya newa mutane ukuba ne daidai da munin aikinsu, shi ne in ilimin ne ba dan Allah ba, sai Allah ya maka ukuba da haka. Ku ji wannan da kyau. Idan dukiyar ce haka, idan sarautar ce haka, ku karanta littafin sharhin arba'un hadis. Sa'id ibn al-Musayyib aka kawo tarihin shi dangane da hadisin ihfazillaha yahfazka. Malam ya ce, Sa'id ibn al-Musayyib ce wa ɗan shi, zan ƙara bautar Allah saboda Allah ya kiyaye mini mutunci na game da kai. Sai jawo aya, wa kana abuhuma saliha, da gurgurdan yadda ka zama mutumin kirki, da gurgurdan yadda Allah yake kiyaye zuriyarka. Dan haka jama'a kowa ya je nazari, kana karantar da jama'a, kana karantar da matan aure, mataka kana karantar da ita, kana karantar da ƴaƴan mata, ƴaƴan anguwa, kana da ƴaƴan mata a gidanka kana karantar da su, kana karantar da samari, ƴaƴanka samari kana karantar da su. Ya kamata kowa ya tsaya wa kanshi nazari akan haka. Muna magana akan ghafla ne, na daga cikin ghafla Allah ya baka ilimi ka yada shi ko a ina amma ka manta da gidanka. Ko kun fahimci wannan ghafla? Yana daga cikin ghafla Allah ya baka kuɗi, mutane masu dimbin yawa su koyi kasuwanci a ƙarƙashin ka, kasan cewa wanda yake zuwa yake daukan katan na siga a shagonka dan dako ne, amma koyan kasuwanci yake a ƙarƙashin ka, saboda da an zo an sai siga sai ka ce wani eh dauki ka kai mai bakin titi, kasuwanci yake koyo, ba wai dako ne yake ba, kai kasuwanci yake koyo. Ana nan sai ka ji ya ce a wurin wani muka koyi kasuwanci, amma dubi ƴaƴan shi babu wanda yake kasuwanci. Shine idan ka fusatar da Allah, shine sai Allah ya sa ka manta da kanka game da abin da ya kamata ka yi. Allah ya kyauta. Sannan na tara, ghafla tana ainihin jawo mutane asara ta duniya da lahira. Malai yace tasian ahlul ghafla lahumul hasara yawmal hasara, suna da asara, ma'ana nadama a ranar asara, a ranar nadama. Allah yace wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amru, ka gargade su game da wata rana ta nadama, ranar cizon yatsa, a yayin da Allah madaukakin sarki zai gama zartar da duk al'amarin da zai zartar. Wa hum fi ghaflatin, saboda su din nan sun samu kansu a halin ghafla. Wa hum la yu'minuna, bas yadda da Allah ba. Allah yace inna nahnu narithul arba wa man 'alayha wa ilayna yurja'un, mu muke gaje duniyan nan da waɗanda ke cikin duniyar, gaba ɗayan su gare mu za su koma. Jama'a wannan hadisi babu shakka, wannan ainihin aya babu shakka tana da matukar firgici akan cewa duk waɗanda suka gafala a nan duniya to za su yi nadama wannan gafala ta su a ranar lahira. Ita ce a lokacin Allah zai nuna musu yadda rayuwarsu ta kasance gaba ɗaya, sai su rinka ganin inda ya kamata su yi gyara a lokacin da suna da lokaci. Misali, daga cikin nau'in jarabawa akwai jarabawa kacin-ci-kacin-ci ko objectives ko ikhtiyarat. Sai a ce maka shin Buhari president ne ko head of state ne, sai ka ji abu ne mai sauki kawai sai ka ce president ne. Kana cewa president ne, sai a sa maka zero. Shin shugaban ƙasa wane, wato sardauna, shin shugaban ƙasa ne ko kuwa premier ne ko prime minister ne, shine shin sardauna head of state ne ko president ne ko premier ne ko prime minister ne, sai ka ce shugaban sardauna head of state ne. Duk ka ci jaraba wannan zero, to ba nan ne nadama take ba, sai an zo an ce to shikenan yanzu ka riga ka bada takardar an karba. Sai malamin sai zo yace number 1 amsar ita ce B, Buhari head of state ne ba president ba. Sai ka ce akwai yadda zaka gyara wannan cizon yatsa, shine yawmal hasara. Allah yace a gargadi mutane game da wannan rana. Duk wanda ya wata gafala a nan duniya, abinda nake cewa kai malami da kake da kwana 5 da zaka zauna da matanka da ƴaƴanka baka karantar da su, ranar lahira sai an nuna maka waɗannan ranakun, sai ka ce kash, dubanni ga ni can akan gada ba abinda nake, na gaji ma da kwanciyar, ashe da na taso na karantar da su. Kai cho yawmal hasarati, babu yadda za a dawo da wannan ranar. Dan haka jama'a kowa ya je gyara, kowa ya je gyara. Ina ganin yana daga cikin adalci shine bayan mun yi wa'azi da jama'ar gari su ji daɗi ko su ji haushi, mu dawo mu wa'azantar da kanmu, ko ba haka ba? wannan matsalar tana daga cikin ciwon da ke damun malamai masu wa'azi da malaman islamiya da kowanne nau'i na hadda. Wani yana nan ya haddatar da ƴan mata Qur'ani nau'i duk sun haddace da kira'o'i, amma matar shi fa bata iya ba, ya karantar da ita ba, ita ya jibga mata aiki a gida tayi ta yin aiki. Jama'a, wannan haƙiƙa ce ko kuwa khayala ce? Ma'ana haƙiƙan abinnan da nake faɗi yana faruwa ko bai faruwa? A cikin suwa, a cikin masu karantarwar, kowa yaje gyara. Malam yace ga hadisi daga sahabi Abdullahi dan Umar wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito, bari ku ji jama'a. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, "Idza sara ahlul jannati ila al-janna wa ahlun nari ila an-nari, ji'a bil mauti hatta yaj'ala bainal jannati wan nari." Idan ƴan wuta, ƴan aljanna suka shiga aljanna, ƴan wuta suka shiga wuta, sai a zo da mutuwa, sai a aje mutuwa a tsakanin wuta da ainihin aljanna. Na'am, mutuwa koda a yanzu ba mujassada bace, ba jiki ne da ita ba, za a maida ita jiki dan a ranar lahira abubuwan da ba a ganin su za su gano, sallaka ta azhar zaka ganta tun a kabari. Azumin da kake zai zo maka, Qur'ani da kake karantawa zai zo, abubuwa ne waɗanda suke na ma'ana ne a nan duniya, ko a ranar lahira za su zama mujassadai, za su zama suna da jiki. Mutuwa sai a zo da ita a aje ta tsakanin wuta da aljanna, thumma yuzbah, sai a kwantar da ita sai a yanka ta. Saboda wata riwaya ta Sahihul Bukhari da tace kamar rago, wata riwaya ta Muslim sai tace ragon ma mai digen baki a jikin shi da fari, haka za a zo da mutuwa sai a kwantar da ita sai a yanka ta tsakanin wuta da aljanna. Thumma yunadi munadin, sai wani mai shela yace, "Ya ahlal jannati la maut," ƴan aljanna babu mutuwa, dan ga mutuwa ta mutu. "Wa ya ahlan nari la maut," ya ƴan wuta babu mutuwa. "Fayazdada," ko "fayazdadu ahlul jannati farhan ila farahihim," dama ƴan aljanna suna cikin farin ciki sai farin ciki ya karu. "Wayazdada ahlun nari huznan ila huznihim," ƴan wuta kuma sai su ainihin ƙara baƙin ciki akan ainihin baƙin cikinsu. Wannan kun ji hadisin nan ko? To haka riwayar Bukhari da Muslim ta zo. Wa inda Muslimin, riwayar wannan hadisi ko yadda ta zo a cikin Sahihu Muslim, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, Allah ya kara Abu Sa'idin yadda yake, "Thumma qara'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama," sai manzo Allah ya karanta wannan aya, "Wa anzirhum yawmal hasara," kai musu gargadi game da ranar nadama, "idh qudiya al-amru," a lokacin da Allah zai gama yanke hukunci, "wa hum fi ghaflatin," a halin suna cikin ghafla, "wa hum la yu'minuna," a lokacin da ba su da imani da Allah kuma suna cikin ghafla a duniya. "Wa ashara bi yadihi ila ad-dunya," sai manzon Allah ya nuni zuwa ga duniya, ma'ana wannan rayuwar ta duniya ita ce za a koma maka da yadda ta faru a lahira. Sai ka ga wuta, ga aljanna, ga mutuwa an yanka ta, kai kana cikin wuta, wannan rayuwar ta duniya sai a nuna maka ita, sai ka dauka cewa ina ma da za ta dawo, da sai ka riske abubuwan da suka kubuce maka. To jama'a, yayin da Allah ya so mu, kamar yadda yake cewa, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi," Allah ya so mu minai da ya aiko musu da manzo cikin su yana karanta musu ayoyin shi. Kun ga waɗannan ayoyi da hadisan nan da muke karantawa, shine son da Allah ya mana, da sai a ban mu sai mun je lahira nadama ta faru ba yadda za a gyara ta. Amma dan Allah yanzu a ce malami ne ya zaunar da kai bayan sallah azhar, ya maka irin darasin nan na dazu, ya ce maka Buhari head of state ne ba president bane, Sardauna premier ne ba president bane, ya farfada maka bayan awa ɗaya sai ya ce a zo ayi jarabawa, abin da ya fadan nan shi ya zo maka, za ka yi nadama? Wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana. Jama'a, complete package, complete na duk gaba ɗayan abin da zai faru a kiyama sai da annabi ya gaya wa mutane. Babu wanda zai tafi kiyama a dukunkuna sai wanda ya kafircewa Allah da annabin shi anan. In ba haka ba, duk abin da zai faru tun daga ranar mutuwa da kabari da tashi da mahshar, filin tashin kiyama, da me, da ita kanta kiyamar, da wutar, da aljanna da ruwan da ake sha a aljanna da ruwan da ake sha a wuta da abincin da ake ci a aljanna da abincin da ake ci a wuta sai da Qur'ani da hadisi suka bayyana mana me ya rage to sai ai imani in aka kafirce jama'a ai bai kamata ba ma nadamar dan haka zaka ga nadamar ƴan wuta da kukan ƴan wuta baya ba Allah tausayi me yasa saboda sun cancanta nadamar ta same su kuma kukan yayi daidai da ya same su jama'ar musulmi ya kamata kowa ya dawo cikin taitayin shi Allah ya kiyaye ashiran na goma iqtirabu sa'ati wal maut lin nasi wa hum fi ghaflatihim kiyama zata kusanto ta samu mutane suna cikin gafala tashin duniyar ma zai zo ya samu mutane a halin suna cikin gafala قال الله تعالى الله يجي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون متاني حساب سياكوسا أما سنة تكين غفلة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون دون سابن أبو جيزو مسدق أبنج جنسو واندك يتناس شيسو قال الله سيوانا أبن يساميسو سنة واسا لاهية قلوبهم zukatansu kuma sun gafala zukatan sun gafala gafofin suna wasa tunanin kuma fa yana cikin rafkana a haka kiyama za ta zo ta samu mutane dan haka wani kiyama za ta same shi yana zina wani kiyama za ta same shi yana luwadi yayin da wani za ta same shi yana cikin maye ba dan komai ba saboda ghafla yaje ya ce wa Allah ni Allah madaukakin sarki ya kiyaye daga ƙarshe babu shakka waɗannan matsaloli da malai yake tattaunawa suna da matukar muhimmanci amma saboda yadda lokaci ya taho zamu saurara sai an zo gobe insha Allahu ta'ala domin gaba ɗayan littafin ne nake son ku yi hakuri mu tattauna shi kamar yadda kuka ji dinnan domin wannan babu shakka gyaran hali ne ake so a yi game da mutane me ke sababar da mantuwa waɗannan abubuwan da kaji mun tattauna a yau suna daga cikin dalilan da suke sababar da mantuwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi zamu saurara anan insha Allahu ta'ala sai Allah ya kai mu gobe da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.